Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama jama'a, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kamar yadda aka saba. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma shafin mu na Facebook Live da za a iya bin mu yanzu haka kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sadisu Dangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 6 ga watan Janairun shekarar 2017, za mu karkare darasin da muka faro ne a shirinmu na Juma'ar 23 ga watan Disambar shekarar 2016 da ta wuce.
To amma da muka faro kuma sai shekara ta kare, inda muka ji ta bakin ku a makon jiya dan jin yadda zamu ƙara inganta muku shirin yau da gobe bisa shawarwarinku.
Haka yake, darasin makon biyun da suka wuce ko makonni biyu da suka gabata shine maganar zance ko kuma tagi kamar yadda suke cewa tsakanin saurayi da budurwa, ma'ana yadda ake yin shi a yanzu da kuma yanda ake yi a da.
Duk auren da ba a yi shi akan yanda shari'a ya tanadar ba, to wannan shi ma kanshi zaka ga auren nan baya jimawa. Sannan kuma irin auratakayya da muke gani a kwanan nan, zaka ga wani misali zai je auri ƴar wani don ya samu mukami, wanda kafin ya samu, inda babanta bai samu wannan mukamin ba, ba mamaki ma bai zai aure ta ba ko da ya san ubanta. Sannan kuma sai ya zo yayi wani irin kashe kudin almubazzaranci, to duk irin wannan yana kawo gurbatacewan aure. Sannan kuma shi yake sa al'umma ta dinga wargaja, domin an ce shi a turance kenan, an ce family wato iyali shine unit, shine wato digo na al'umma.
To okay, kamar yanzu sai in ce kin san kamar yadda muka yi hakuri na katse ki wa makon da muka fara, fa mun yi magana akan tagi. Kina tagi ne?
Eh, tagi. Hayye.
Yawa.
To yo. To. Ayo ba mu tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter ba, amma mun ce za mu dinga yi muna waiwayar albarkacin bakin ku da za ku tofa musamman a shafin mu na Facebook Live.
Yanzu bari mu bi wakilin mu Hassan Maina Kaina don jin yadda hirarsa a zauren matasa ta kaya game da bambancin zance tsakanin saurayi da budurwa a da da kuma wannan zamanin.
Alhaji Sa'u ya magashiwa, idan muka cire boko da kuma zamananci da kuma rayuwar Turawa, a tsakanin mu yamu kana ga me ke kawo irin wannan gurbata a mu a tsakaninmu kenan, in aka cire abubuwan nan guda biyu?
To alhamdulillah, abin da yake kawowa gurbatar ba tarbiya a yanayi na rayuwarmu ta gargajiya, in aka cire maganar wanda suka karatun boko, na farko akwai abubuwa kamar guda uku. Na farko, talauci ya ba da contribution, mafi yawan mutanen da ba su iya ciyar da iyalansu sai ɗansa ya je, yarsa ta je talla, ko kuma ɗansa sai ya fito da kokon bara ya yi bara tukunai kai abin da wasu za ta ci, uban ba iya ɗaukar nauyin iyalansa. Mafi yawan mutane ba sa iya ciyar da iyalansu, tubatar da su ɗauki nauyin iliminsu, to fa maganar tarbiyya babu. Don yara ne ɗan shekara 10 ko 7 ko 8 zai fito ya nema abin da zai ci, mai yiwuwa ma in ya ci ya rage kai gidansu su ci, to kaga maganar tarbiyya a wannan babu. Tunda in ya fito nema, duk hanyar da zai samu zai bi. Kamar rahoton da ka faɗa, wannan lalataccen dattijo da yake ma'amala da yara makaho, ai an ce kuɗi yake ba su. To yanzu ya ɗan da aka killace shi daga gida sai makaranta sai gidansu, zai je ya ga makaho da zai ba shi kuɗi ya lalata da shi, kaga babu. To yana da alaƙa da talauci wannan yara da wani tsoho yake lalatawa, na ɗaya kenan. Na biyu, ma'amala ta gurɓata tsakanin wannan jinsi da wannan jinsi. Yanzu mu nan Abuja muke, ni daga Yoruba na zo, wani ya zo daga Sokoto, wani ya zo daga Rivers, wani ya zo daga Calabar, duk mun haɗu. To dai kuka tsinmu ɗaya to mu'amala tsakanin yara na da yaran makocina tsakanin na da makocina zai hadu in aruwa ta dabi'a daga gurinsa shi aruwa ta daga tawa to zan iya daukan dabi'a mara kyau daga hannunsa ko shi ya dauka daga gurina wannan ma ba da contribution
wala sai idan muka duba inda tsarin neman aure yake a wannan zamanin namu misali a wannan hajjar ake ciki a irin tunani da kuma nazarinka domin kai na san kai rubuce rubuce da dama jaridun kasar ne dangane da sha'anin zamantakewa na iyali menene abubuwan da ka sani 1 2 zuwa 3 waɗanda suka saba da tsari na hankali da kuma na ya kamata da ake yi yayin neman aure
to na farko dai wanda kusan kowa ya sani kuma ana magana shine ƙarya kuma duk aure da aka neme shi akan ƙarya ko daga gunshi mai nema ko kuma ita ce aka nema to zaka ga auren yawanci baya jimawa na biyu kuma kwadayi wanda misali za ta yi aure don tana gani gidan masu shine ko kuma shi yaje ya aure yana gani gidan masu shine za a yi mishi to shi ma yana kawo bacin aure sannan kuma duk auren da ba a yi shi akan yanda shari'a ya tanadar ba to wannan shi ma kanshi zaka ga auren nan baya jimawa sannan kuma irin auratakayya da muke gani a kwanan nan zaka ga wani misali zai je ya auri yar wani don ya samu mukami wanda kafin ya samu inda babanta bai samu wannan mukamin ba ba mamaki ma bai zai aure ta ba ko da ya san ubanta sannan kuma sai ya zo yayi wani irin kashe kudin almubazzaranci to duk irin wannan yana kawo gurbataccewan aure sannan kuma shi yake sa al'umma ta dinga wargaja domin an ce shi a turance kenan an ce family wato iyali shine unit shine wato digo na al'umma na society to so duk auren da bashi da foundation bashi da tasiri bashi da tushe bashi da asali kuma ba kan shari'a ba yana shafan zamantakewan al'umma ma gaba ɗaya ba ma ma'auratan ka dai ba
Alhaji Sabai an muga shiwa idan muka duba bayanan da shi Hassan Gembe yayi yanzu idan muka duba yanda ake neman aure a yanzu kai ma tunanin ka ko za ka kara wani sabon da kake ganin cewa sun saba da ka'idoji ne ya kamata
kamar yadda shi babban yayi Alhaji Hassan ya bayani haka ne kamar misalin da ya faɗa cewa mafi yawan mutane zaka ga an ka samu fawa ta dukiya ko ta mulki wanda da kafin ka samu ba zai aure ɗiyarka ba saboda ka samu wata dama zai aura kuma ranar da dama ta kauce to kai ba sai ka koru maka ita ni yanzu na san akwai wani mutum da ya nemi aure aka hana shi lokacin ba shi ba kowa ba matar ta zama bazawara da ya zama gwamna kuma ya zo ya auri matar aka zamantake ta wata aure mai wa ma'ana jin har an aihu ko bayan ya bar gwamna kuma ta ƙara fita daga gidansa to kaga shi dama auren ba gina shi akan aure na ai zamantakewa irin wacce addini da al'ada ta yadda da shi ba an yi aure ne na duniya ta samu lokacin kuma da duniya ta babu auren ya tsinke to kaga wannan aure ya zama temporary marriage da ake fara irin aure na ƙwarya ƙwarya to kaga yau na wucin gadi to kaga kuma aure yana so an aka yi shi da dadi da wahala ya zaman to mutuwa ce za ta raba to wannan tarbiya ta jari hujja a harkar aure da zamantakewa ita take gurbata rayuwar ma'aurata
to Alhaji Hassan Gembe idan muka duba abubuwan da ya kamata a yi tun farko kafin mu a yi auren menene ya kamata a yi domin a tabbatar cewa an yi gini akan hasashi mai karfi
na farko shi aure daman ana so ma a yi tsakanin masu mutunci ko wanda ake gani sun samu tarbiyyar da su ma za su yi kokari su gina mutunci akan tarbiyyar da aka ba su kuma zan faɗi dalilin wannan idan mutum ya ga kan cewa in ka je neman aure ba za a baka ba sai kana da mutunci to zai kokari ya nuna yana da mutunci ko da ya boya zuciyarsa yana nuna wa al'umma shi mai mutunci na abin zai zo ya tasiri a zuciyarsa bai zai so ya abin da jama'a za su gani a kai gaba ba to duk wani wanda ya dauko ni hanya na iya shege shi ma zai natsu don zai ce zuwa gaba ba za a ba shi aure ba haka ita ma yarinya to wannan zai sa al'umma ta ginu akan turba mai kyau to so tun farko tun kafin a yi aure ya kamata uban yarinya ya bincika yaron ya yake yaya tafiyansa yake yaya larabansa yake, don daga larabansa ne za a san ya jumansa take, duk da dai a hannun Allah yake, amma za mu yi hasashe mu ce to tun daga inda yake muna kyauta da zaton haka zai miki. Ita ma kafin a aurar, kafin a auro, za a tambaya yaya gidansu yake, yaya zaman ubanta da uwarta, domin ta tashi ta ga inda uban da uwar suke, yanda uwarta take daukan ubanta haka ita ma za ta dau mijinta. In uwarta mai cuku mai wuyan miji ne sai aka kudin magi, ko kuma ta ce ai na kashe naira 30 tun sati biyu da ya wuce baka biya ni ba, haka ita ma za ta tashi. In mace ne mai cewa zauna nan ko kuma sayan da nayi daga, haka za ta tashi. Amma idan uwarta mai ladabi ne da biyayya da bin ubanta, haka ita ma za ta tashi. Kuma in uwarta ta yi girki za ta koya a hannunta. To wayannan abubuwan su ake dubawa, su ya kamata kuma a duba sannan a yi aure. To wannan zai sa kowa ya kokari ya sa dan shi ko yarsa sun tashi sun zo mutane na gari domin su samu su aure. To matukan ba duba wayannan ba, aka duba abun duniya, me zan samu, yaya gidansu yake, yaya karuwan mu yake, to aure ba zai ba za samu nasara aure yanda ake so a samu.
Masu sauraro duka anan muka zo karshen wannan shirin na yau da gobe, wanda ya zo muku kai tsaye daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke tsakiyar Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. A madadin abokan tattaunawar tawa Alhaji Hassan Gimba Ahmad mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, da Alhaji Sabo Imamu Gashuwa mai sharhi akan al'amuran zamantakewar iyali, Hassan Maina kaina ke salama da ku, mu zama lafiya.
Nake in tambaya, kin gaji Safina da Maryam da ni kaina, to wai a cikin mu wani taki akai ne a ciki bibango, inji Alhaji Ibrahim ya ce bibango, za ka zo ka dan aika dan yaro ya ci kira mai abu da ruwa a gida ku,
ina ga dai mu dai bibangon nan muka yi,
ko ko wanda za a ce ka zo a ganka tsiyu-tsiyu a ido,
ido na gani ido,
kuma wasu sai su ce ma ai ba da daddare zaka zo ba da rana zaka zo,
ko kuma ai text waya, ai yanzu ma ya fi yawa ma na text da waya, da waya menene free call din
na dare, eh kin san
kin san
to na bulis, ai na bulis ne to ake yake. To masu sauraro kai tsaye muna tare ta waya da Dr. Salisu Bala da ɗakin bincike ko kuma cibiya ta bincike da adana kayan tarihi ta Arewa House wanda aka fi sani da gidan Sardauna a jihar Kaduna Najeriya. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Dakta barka da warhaka.
Barka dai, ina ga jaya kokari.
Lafiya.
Hello, barka mu da zuwa.
sannan.
Yawa. To muna magana da muka fara nan wanda mako bidiyo ce mun tako magana taki ne na magana yanda ake zance da makamantan su. Da farko menene zance ne ne a addini ko a al'ada ya haƙuri a al'ada?
Zance dai kamar yadda yake al'adance shine saurayi ya ga budurwa yana so kuma yana santa da aure shine je gidansu a lokacin da kowa baya ganin sa wanda yafi yawa a zamanin da in yaje yayi aike a kira masa ita kusan mafi yawanci za su zauna su danyi tadi a kofar gida ko a gefen gidan duk ma bai wuce yana zuwa yana ganin me ke faruwa a wannan lokaci a wannan wuri har ya kasance ya zama abin alfahari a wurin iyaye cewa yaya suna yar su tana da farin jini saboda tana da waɗanda suke kiranta saboda kuma yana daya daga cikin abubuwan da ke nuna cewa lalle yar su ta isa aure ta isa a kirata har a zauna a zanta da ita har abin wannan zance ya kai ga an kulla alaka ta aure musamman magana idan ta bar su masu neman auren ta koma gurin manyan su musamman daga manyan shi wanda ya zo nema zuwa manyan waɗanda aka zo neman auren a wurin su to zancen dai shine ainihin saurayi wanda ya isa aure ya je gidan budurwa wacce ga ta masa yana so ya aika da yaro da sunan cewa ana kiranta da zance idan sun fito su zauna nan wanda a turanci shi ake kira courtship wato alaka da ke bulwa tsakanin saurayi da budurwa kafin kaiwa ga yin aure
haka to amma abinda nake son mu tantance da yanda ake biya ake bi ne irin yanda tsarin al'ada ya zo da shi yanda mutu Bahaushen yake yi da ne koko shi ma bai ma gane yanda ake abin baya ake yi ne a je a ce ina so din
to a da dai gaskiya abin ya kasu kashi biyu akwai bangaren masu ilimi a na da din ma akwai bangaren waɗanda ba su da fahimta wato ilimi bai shige su ba musamman na addini da kuma wayewa wanda sun ta'allaka al'amuran su kawai bisa al'ada waɗanda kamar gidajen malamai idan an je an nuna ana so ba saurayi ne kawai zai je gatsai ya je gidan ya ce a kira masa wance ba a'a su a wani su tunanin ƴaƴansu ba kaya ne na kasuwa wanda ake kasa shi kowa ya zai duba ya ga ya masa ko bai masa ba shi yaro idan ya ga budurwa yana so sai ya tura magabatansa sannan kuma sai an yi bincike a kansa saboda tunaninsu shine ba za su hada zuri'arsu da mutumin da ba ya fito daga gida na kwarai ba su ko waɗanda kawai suna babu ilimin na addini a tattare da su za ka ga cewa sukan je ne yaro yakan je ya tare yarinya a hanya ta sai a ta saurare shi ke yar gidan waye ya sunanki da sauransu ina ne kuma gidanku to kafin nan sai ya dauki haramar zuwa gidansu ba tare da ma ya nemi izini a bashi damar ya magana da ita ba zai tsaya a waje zai aika yaro zai kira shi an fi haka musamman ma da daddare kamar bayan sallar isha kuma tadin bai daukan tsawon lokaci kamar yadda na zamani yake dauka na zamani yanzu sai ga an yi awanni ana zaune ana surutu ana fira na da kuma matan akwai kunya idan sun zo ma kansu a lullube ba su iya kallon saurayi ido da ido suna kawo da kansu wani lokaci idan an musu magana ma ba kasafi suke ansawa ba shirin su shi zai ba wanda ya zai neman auren amsa cewa suna ra'ayin shi ko bai ra'ayin ba su ra'ayin shi
ne ta daliba a haka ne gani to amma za ka ga mu lokacin irin da mu muna namu samartakar za ka ga in muka je aka ce to a yi tadi sai ka ga takallinan kai ka kallinan za a ce kai wannan wallahi ba ya gari ba ce
kawai ba
wai ba ma ce kawai ka je ta juya akwai wani fa'ida ne a wannan kauda kan da sauransu da ake yi
ai kunya ce kuma kunya tana daga cikin karamci tana daga cikin wato kyawawan al'ada da kyawawan dabi'u idan ka gama ce kawai ta fito zikau tana kallon idan wanda yake son ta yana kallon ta to gaskiya akwai matsala a wannan wurin amma yarinya ta fito wato ya nemi ta magaya mishi tana son shi ma ta yi shiru to shirin da ta yi idan ta yi murmushi ta amsa kenan idan ta yi fushin shiru kuma ta murtuke fuska ta ma tafi ma ba tare ma da an sallame ta kenan ba ta ra'ayin wanda ya zo wurin ta
an ba shi azza
yawanci malamai sukan tallaka wannan masana kan cewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren shi da nana Aisha ya zo gidan ziyara, aka bata ruwa ta kai, aka ce mata idan ta je ta bada ruwan ta ce yayi, da ta je ta bada ruwan aka dube ta ta ce yayi, aka ce ki je ki koma ki ce yayi. Ita bata gane abin da ake nufi ba, ana nufin ita kanta ta yi mishi da magana aure. To wai su sukan yi amfani da irin waɗannan abubuwa. So kunya yana daga cikin alamar girma, alamar karamci ta bangaren mata idan an zo magana neman aure. Idan ta zo tari yana cin gefe shi ma, tana cin gefe shi ma yana nan gefe. Ta kawo da kanta, ya kawo da kanshi, ko kuma yana kokarin jan hankalinta, ita kuma hankalinta na wani wuri. Amma kuma tana sauraron duk abin da yake gaya mata.
Haka.
To ka ga kai auren haka shi ma dai duk akwai ire-iren waɗannan abubuwa.
Yanzu ka san zamani ya canza da ko abubuwa din nan. Mutane wasu kamar cikin zauren tattaunawa na matasa yake cewa wai yanzu wai mun an kwankwaɗi boko sosai, shi yasa yanzu duk wannan duk an mai da shi gefe. Me za ka ce game da haka kai?
To gaskiya idan aka gina aure bisa wajen abin da muka sani, na ka san mafi yawanci al'ada Bahaushe ta yi kaba da addini. To idan ka ce za a gina aure a wajen irin waɗannan ɗabi'u kyawawa da muka sani, to ƙarshenta a zo darajar auren ma ya zamanto an zubar da ita kafin ma ya auren. Ko kuma a zo a yi auren kuma ba a ganin juna da mutunci. Ko kuma a zo a yi auren ma ba a yarda da juna ba. Misali kaman za ka ga mutum ya samu damar yin magana da yarinya kafin ya kai ga iyayenta. To idan aka ta samu kuma ya zamanto ba ta jin nauyi, ba ta jin misali kunya na shi wanda ya zo neman aure wurinta, za a kai ga yana ganin cewa zai iya ma jan hankalinta ba tare da ma sanin ma iyayenta ba, sai a je daga ƙarshe a zo ana nadama, ana aikin a zo a yi aikin da na sani. So lalle idan akwai matakai da yawa da malamai suka shimfiɗa da kuma masana suka shimfiɗa bisa al'ada wanda kuma bai saba ma addini ba. Wani malami yana cewa akwai matakai kamar guda shida na neman aure idan ka ga yarinya kana so. Ya ce nazaratun fabtisamatun fakalamun fakalamun fa mawjudun fa liqa'u, abu guda shida kenan. Wani fasihi ya sa shi a cikin baitin waka, ya ce na farko nazaratun, idan ka ganta ka kalle ta ka mata kallon da za ta san cewa hankalinka yana kanta. Sannan ya ce fabtisamatun, sannan sai ka mata murmushi ka nuna mata ye lalle murmushin nan na kauna ne. Sai ya ce nazaratun fabtisamatun fa salamun, sai ka mata sallama. Sannan bayan ka ga na uku kenan. Sannan na huɗu ya ce fa kalamun, sai ka mata magana za ta amsa maka. Fa mawidin, sai ku yi alƙawarin ina za ku haɗu, sai ka zo gidanmu lokaci kaza amma ka nemi izini. Sannan ya ce fa liqa'u, sannan sai a haɗu, in an haɗu sai a yi magana ta san cewa mai son ta ne ya zo wurinta. To amma wannan zamani sai ka ga an waye gari ya ma nemo lambar ta kafin ma ya zo gidansu, ya fara magana da ita kafin ya samu ita gidansu.
Ya wuri motel.
An yi alƙawarin inda za a haɗu a wani wuri kafin iyaye ma su sani. To kaga akwai matsala. To wajibi ne, kuma sannan akwai ihsani dan kyautatawa da ake yi a da. Wanda yanzu ma ana yi.
To
in ka je tadi ka dan bada abin hasafi.
Eh dama ran nan da muke an yi magana hasafi da biyan sai gaskiya fa ina son hasafi, je muka cewa anya hasafi da ashe hasafi dai da daki.
Gaskiya nake cewa ka gani yanzu yanda ake musamman ma iyaye da jama'a da mata musamman yadda ake zazzalar ku yi aure ko sa'o'inki da sun yi aure din nan. To yanzu kana so kai magana da wani, amma da ya zo yanzu yanda mazan ma yanzu Allah na tuba wani da ka zo ka ce mai shigo cikin gida ko kuma ka ce a'a ba wannan sai ba zai ƙara zuwa ba din nan, ba kun keɓe tare din nan ba wasu abin nan da suke zamani ne ya kawo zamani. To me za ka
to gaskiya abin da ke so in ce shi ne duk mutumin da in mace tana da hankali tana da kuma wayo. Duk mutumin da ya zo neman aure wurin gidansu ya zo ya magana da ita ko? Idan ta ce masa ai ya kamata ka shigo gida ko kuma ga zaure nan a mana shimfiɗa mu zauna a nan za mu rinka fira muna taɗi, sai ya ƙi zuwa, to ba mai gaskiya ba ne, ba kuma neman aure ya kawo shi ba. Akwai dai wani abu daban da ya kawo shi ba aure ba. Amma duk mutum mai mutunci wanda ya zo mai hukunmu sai a titi kowa ya zai wucewa yana ganin mu cewa aka yi fa, idan za ka nema wurin nan fa ka boye. idan ya tabbata za a daura shi ne a bayyana shi to sai ta so a boye neman idan ka zo gidanmu abin da nake so da kai zan mana shimfida a cikin zaure mu zauna sai wanda yake a halin gidan ne zai san kana zuwa gidanmu kuma za a san ka to idan ka zo kaga za ka yi tadinka a mutunce za ka tafi kai kanka ba za zuciyarka ba za ta raya maka yin wani abu ko aikata wani abu wanda ba daidai ba tsakaninka da ita
to akwai wani sako yawa to dire sai in baka wani sako da aka faɗa
na'am
to ya cewa ya salam VOA gaskiya talauci Ja'awal Ibrahim kenan talauci da kokarin kwaikwayon turawan yamma su ne suke kalalacewar tarbiyar aure haka ne a masana tarihi kun gane haka ne
gaskiya abin da nake hange shine akwai kwaikwayon turawan yamman ta fuskar tunanin za a iya yin soyayya irin tasu kafin a yi aure wanda idan aka yi soyayya irin tasu kafin a yi aure matuƙa dai kai dai mai neman aure kana hangen abin da ke jikinta ne yake baka sha'awa ka aure ta ba kyakkyawan asali ba ba ilimi da suke da shi ba ba mutuntaka ba to gaskiya za a gina auren a bisa tubalin da ba mai dorewa ba amma kuma maganar talauci shine za ka ga cewa ko a zamaninmu a yanzu za ka ga cewa aure an maida shi jari hujja misali maimakon a ringa tunanin a mutumin nan da ya zo neman aure yana da abu biyu da aka ce a duba a bashi aure shin mutum ne mai addini ko mutum ne mai amana ba a kallon wannan sai ana tunanin nawa ya mallaka menene a wani ofishi yake aiki menene ma pay slip din shi wasu ma sai sun nemo pay slip din shi an san me yake amsa a wata sannan za a ce to wai gidajen shi nawa wani irin motoci yake shiga kaga irin wannan shi ke jawowa wani namijin ya je inda ake sai da motoci ya dauki hayar mota ya je tadi ya dabi ya je ya karbi hayar riga inda ake wanki da guga ya sa ya tafi tadi daga baya bayan ya aure ta sai ta ga mutumin nan ko ciki da falo baya da shi ashe ma haya za ta kama ashe ma duke da yake tunanin yana da shi baya da ko sisi to sai ka ga auren ba zai dore ba ko kuma a wannan zamanin sai ga cewa daga dan wani sai dan wani nake auren ki auren juna
to akwai wani wanda akwai wani
idan kaga suna neman talaka to sun ga matan su ƴaƴan su sun yi kwantai sai ga a gida akwai mata 5, 6, 7 wadanda ba aure ko wadanda guda ɗaya ba to shine sai ga iyayen su sun tafi masallatin talakawa suna cewa
duk wanda
yake son aure yazo za a bashi
to akwai wani wanda yake wata magana yake cewa shi Muhammad Saminu Ahmad Alhaji sunan shi yace maganar gaskiya ita ce ba ma wai akan zance kadai ba kenan na tadin aure abubuwa da yawa sun sukurkuce sun lalace dangane da al'adunmu na Hausawa a yau da kafin saurayi ko kuma mai neman aure ya fara zuwa gun zance ko sai ya je inda dai bai kamata ya je ba
eh gaskiya ne duk dabarar da zai yi kaga akwai dole ne iyaye anan dole suna da muhimmiyar rawar da za su taka dole ne su rinka lura da wani irin film ne ko wani irin tasha ne yayan su suke kallo a cikin gida ina ne yayan nasu suke zuwa da wa suke mu'amala yarinya sai kaga tana aji 4 ko aji 5 ko aji 6 na secondary amma da ki waya bukata fara ya waya an bata a ciki za ta samu abokan da za ta rinka chatting da su chatting din nan yana jan abubuwa ba abin da ba za a iya aikawa ba za a aika da video za a aika da audio za a aika da hotuna da sauransu to idan ya zamanto ta kai manzilin da ta balaga kuma ba mai iya controlling kanta bane sai ta fada tarkon da ba za ta iya fita ba
to yanzu kafin fadawa wannan tarkon nan gaba da ma muna ta tattauna akan cewa mai magana akan irin wannan tadin ta waya da social media da sauransu da ake in Allah ya so za mu waiwaye ka akan wannan batu nan gaba kana yanzu kan dole anan za mu dakata da kai
to Allah ya sa mu dace
to mun gode sosai to haka yake wadalla to Maryam kin ji fa da Safina kun ji tattaunawar da muka da wannan bawa Allah Dr. Salisu Bala na Arewa House.
To masu sauraron kuna iya tuntubar mu ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To yanzu kan duka nan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma gobe in Allah ya kai mu za mu sake dawowa yanzu a madadin
Maryam Bashir Bagaji, Safina Tsada Sodangi.
Sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni da Saida Hamdin da ta taimaka mata da injiniyan mu ma na yau sai kuma Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku ta Facebook Live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya da talqu majasa hakimu ne